This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudiri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba bata.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake a ungwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An ji ma kada Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ƴan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkaninsu a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai Ms. Bahulawan Kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya a reshen jihar Kano na cewa
mu ba mu ba da ita ƙarshen mako, mu ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba a bata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi, misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata, to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu ɗan ce ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma waɗansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Ka'ida ne idan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan gyaran hali ko ina aka yace shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan gyaran hali ne ba za a zo kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta amba wai sakinta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja, tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke ciki, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke yiwa gwamnati bakin fenti tana abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalar zartar gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba za ta shiga cikin harkar shari'a ba,
amma da ta damu da zartar murja kenan.
Wai da zartar murja ta damu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahandama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takarrun mafi yawancin kes-kes din da 'yan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunƙurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a ƙungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation du pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi da ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban kwalda bai yi cewa za su amsu dose daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Ciyani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Ciyani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Ciyani din ya jagoranta, fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Ciyani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Ciyani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Nijar din. To su 'yan Nijar din me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban kungiyar Farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadi ba waɗon ƙasashe guda uku, wato duk cikin ƙasa ECOWAS, duk cikin ƙasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban ƙasashen sadiyawo, wato mai da ƙasashen su baya ne. Idan kadi ba waɗon ƙasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗannan kasashe Niger, Mali da Burkina ba su da tekun Mali, ba su iyaka da teku kenan, kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai. Don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa Talakawa, saboda su Talakawa su ne za su ji matsala babba.
Haka ne, to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa. Kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka, ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nau ita da Faransa, ambassador din France yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa, ba su da wani takunkumi dake gare su. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka saka muka tsunci kan mu ciki. Kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba.
Duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kebi sun mamaye, babu daji zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi. Wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasarka, ai za ka haddata sai ka ce ha Faransa zo ka kai mu da soje bakin bodar Niger ka tattale mu ɗan ta'adda kuma daga Najeriya suka sakuwa.
Kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya, presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abun da ya yi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne ya yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger, daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi.
Haka ne, yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilinmu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taɓa tsaya har takarar shugaban ƙasa na Niger ɗin. Ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau, shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko CEDEAO ba sa da hurumin cewa za su horar da wata ƙasa, domin ita CEDEAO ɗin nan ai ƙungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin ƙasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita CEDEAO ke raka gani sun da sun ga juyin mulki sun kara a cikin ran da aka kafa ta. Yakubu Gawaci da kanshi na san shi wani sanka 2007 ya bayan da ya fagi da shi. CEDEAO ke nan Yakubu Gawaci Lagos an kawo ta inda sun so yake ne.
Ana ganin 75
shi ma general ne mai juyin mulki. Sai ni kunce a Lieutenant Colonel na Niger. La Misera yana general na wata waltar tazan Burkina. Musa Traore yana general
na Mali.
Kenku na Benin wani taya colonel ne shi ma a wani taya colonel ne ya yi yin mulki shi ma yahu na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shemini ake ta yi wa an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne sun gaji mulki ko ina suna ga sun ka ta ko ya zo da gishi zo zama.
Amma suna cewa kamar da mutum ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abun ya dima general ne da to boshi ba kuban wanga president ran nan. To ina na democracy kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wa ne ku kasa al'umma kasar Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan babu. To abinda ya samu fifu da mu soja su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma su masu gaji uku su gozu gozu su gida za mu planning tattalin arziki na gaskiya. Yoshi baka san inda aka buga kudinka ba, baka san inda aka zancen shin sai dai wayan ka ji ba Faransanci. Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest to ina economy shi me an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba. Amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMO ba da ke kula da harkokin
su. Sunana tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mutum baka da abin volunteer yayi ne bai gaba ka ja motare baka da birkin da baka da ko biya ga dika na jin talabar rutan daga kana zaure ba zai yi ba kuma in samu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ci tsangi da muke ciki shekara 50 fasike an kusa 50 ne egos ɗan Nijeriya da ƙan Nijeriya ba mai raba su
president in tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo shi sibillai ban ganshi ba me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannan mu ne Burkina Faso kannan mu ne Nigeria kannan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce haddasu Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce dukan mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na ƙasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duke in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanun Afrika
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Nigeria ta samu mulkin mallaka France ce France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kowa labusan ne na an kore France France ta tahiyatta kuma dan France ta tahiyatta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna di ba illar da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan nishar baka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru na ji ya ce a ɗan nishar su dawo su dauki katu da shejur Tahiru Gimba mu yi makan adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abinda ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president an exercise ne sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'umma su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illar da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kar wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan mun da fatan
haka ma
ba zan da aiki ya gido ka
mu ba mu fatan wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayyaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko bawan masara ba mu yanzu frontier kin mu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauce ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a dauko mana abinci sai an biyo burkina kannan a iso goshen mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na nishar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nan ita da faransa ambassador kin faransa yana can e kafsa hanta shekaran jiya da muka kora nan su da mali jiya ne ko shekaran jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kafsa hel nishar ta kore ta burkina faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanga kasashe duka mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba burkina lokaci ya kai bai son sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsunci kanmu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president Tahir Jumba maganan nan ta sai da yawo akwai gara kuku a bakin alƙalami ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
ba zai yi wuce amma ragon nan ya tashi
ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasanmu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gyara
shi babu wannan yanzu abin da yanzu za a yi ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga sai da yawo a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hawan bodo wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka bani visa ya samu ka visa in babu visa mu yi shaka
na ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
afirka ta yamma fadin gudanci ake fadi babu wanda kai dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallabi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kali albashi kowa ya san gina ramu yake ana fita abin da turuwa ta aji a dafa a ci kinan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu hada garin mu ba wai zancen yanarji dan wani alasa ya ce a IOS da an ga tabbar da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gona in ka ta yi ba hukumuwa babu inda zaka take kiwo babu inda zaka take noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bis 36 kenan yan karin rabin kasa duk yan ta'adda daga Maiduguri sai Kebbi su mamaye babu dajin zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hiddanta sai ka ce ha Faransa zo ka kai mari don soje bakin border Niger ka tattale min yan ta'adda kuma daga Niger su kuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su suka shigo da mashin su biyo ta dogon su abin da hilinge ne shi mali
a can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta sai da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da border Niger da Nigeria
to madalla to bari mu jaburke anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufukan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahir Gimba da Intinikar Alasan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
to madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma engineer mu na yanzu Mr. Kelvin kawo shirin ki muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai an ji mun ku